Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da muhallansu a jihar Adamawa na neman a kai musu dauki domin su koma gidajensu.
Yadda kake gani a wannan wurin, yara suna cikin masifa, yara suna cikin azaba, haka tsofaffi, haka mata. Wannan abu dai kawai sai dai muce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma mutane suna cikin azaba.
Muna dauke da sauran rahotanni ma. Sannan Baba Yakubu Makere zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa kofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar Iran. Trump da ya yi wannan kalamin ne a fadar White House lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da Prime Minister Italia Giuseppe Conte. A nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake gana da shugaban Iran Hassan Rouhani. Trump ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa misali a kan irin hubbasansa a fagen diplomasiya, musamman ma ga kasashen da ake ganin suna gaba da Amurka. Saboda haka babu tantama zan gana da Iran idan suna son ganawan, sai dai bai sani ba ko a shirye suke. Har yau an kara tambayansa ko akwai wasu sharuɗa da za a gita ne na ganawar da shugaban na Iran, amma sai ya ce ko kusa ba kowane irin sharaɗi, muddin dai mahukutan ƙasar na buƙatar hakan. Sai dai kuma ita a nata ɓangaren Iran ta ce muddin za a yi wannan tattaunawar da Amurka, to wajibi ne Amurkan ta sake komawa cikin yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla kan shirin nukiliya wacce Trump ya janye Amurka. A zaben da aka gudanar a ƙasar Mali, jami'an ƙasar sun ce ba a gudanar da zaɓe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Lahadi. Hakan ko ya biyo bayan hare-hare da kuma barazanar tashin hankali ne. Mahukuntan suka ce wannan adadi ya kai kashi 3 na daukacin mutanen ƙasar da basu jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali. Wuraren da wannan lamari ya shafa kuwa suna yankunan da suke tsakiyar ƙasar da kuma arewaci, inda ake fuskantar masu tsauran ra'ayin addini da kuma rikici na ƙabilanci. Dama dai matsalar tsaro ita ce sahun gaba lokacin yakin neman zaben, wanda shugaba mai ci Ibrahim Boubacar Keita ke neman wa'adi na biyu, kuma wasu 'yan takara har 24 ne ke fafatawa da shi. A wuri ɗaya kuma jiya Litinin a ƙasar Zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga ƙasar, wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban ƙasar da ta zube a fuskan duniya a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe, wanda ya kwashe shekaru 38 yana musu mulkin kama karya. Masu sa ido a zaben cikin birnin Harare, fadar gwamnatin ƙasar, ba su ba da bayanin wani tashin-tashina ba har zuwa lokacin da za a rufe rumfunan zaɓe da yammaci. Elmal Brok, shugaban tawagar tarayyar Turai da na masu sa ido a zaben, ya ce a wasu sassan ƙasar zaben ya tafi kan tsari, amma a wasu sassan ko an yi zaben sai dai ba bisa tsari ba. Wakilin gidan wannan rediyon ya zarci rumfunan zaɓe guda 3 a babban birnin lokacin da ake dab da rufewa, kuma ya ce aƙalla kashi 85 zuwa 92 ne na masu jefa kuri'a suka fito. Zaben dai ana fafatawa ne tsakanin mutane biyu fitattu, wato shugaba mai ci yanzu Emmerson Mnangagwa, wanda ya karɓi mulki daga tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe, sai kuma shugaban yan adawa Nelson Kamisa. A babban birnin ƙasar Harare, matasa masu kaɗa kuri'a sun fito ƙwansu da kwarkwatansu domin jefa kuri'arsu, waɗanda malaman zaɓe ma suka ishe su a layi gabanin a buɗe rumfunan zaɓen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu Turawa ma ya keke a ranar Lahadi a Tajikistan, kamar yadda cibiyar bayanan sirri mai zaman kanta da ake kira SET ta ruwaito. Mutane hudu da suke kan kekuna ciki har da Amurkawa biyu sun gamu da ajalin su ne a kudancin Dushanbe a lokacin da wata mota ta yi auka musu, kuma waɗanda suke cikin motar suka fito suka shiga daba ma waɗannan mutane masu kekuna wuka. Ko baya ga waɗannan Amurkawan cikin su akwai 'yan kasar Holland da Swiss cikin waɗanda aka kashe, kana wasu da ke kan keke su uku sun samu rauni, ciki ko har da ɗan kasar Faransa. Sai dai ministan cikin gida na kasar na Tajikistan ya ce 'yan sanda sun bi waɗannan maharan kuma sun yi nasarar kashe hudu daga cikin su, kana suka damke guda. Sai dai kuma wani rahoto ya ce biyu daga cikin su ne aka kashe ba hudu ba. Bayan da aka yi harin ne, sai kungiyar ta IS ta ce mayakanta ne suka yi wannan farmaki, kuma hari na gaba da za su kai sai ya fi wannan muni. Jaridar Washington Post ta ruwaito cewa hukumomin leken asirin Amurka sun ce ga bisa dukkan alamu Koriya ta Arewa na kera wasu sabbin makamai masu linzami. Jaridar ta ce ta bakin wasu jami'an da ba su yadda a ambaci sunayen su ba sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa tana kera akalla makami mai linzami guda kila kuma biyu ba wurin wani binciken da ke Salmon Dog. Jaridar ta ce wani sabon shaidar yin hakan ko ya hada da hotunan tauraron dan Adam da ta dauka, wanda ya nuna cewa makami irin wanda yake amfani da mai ne kuma yana iya kaiwa a nan Amurka.
Ladan Ibrahim a yawake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da mahallansu a jihar Adamawa na kira ga hukumomi da su kai musu dauki domin su koma gidajensu, yayin da hukumomin ke kokarin lalubo hanyoyin shawo kan wannan rikici. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Kama daga Adamawa Taraba Benue kai hama zuwa jihar Plateau, kusa fa matsalar guda ce na tashi-tashin hankula da ake danganta da rikicin makiyaya da manoma. Lamarin da yanzu ma haka ya mai da wasu 'yan gudun hijira.
An kore mu, an kashe mana mutanenmu, an kukkona mana gidaje, ga muna nan dewa a nan.
Kuma sun shigo suna kukkone mana gidaje, muna tarma da hankali. Kakana ma kusa taka shi a inda zo yana kofan shi.
Kan gaskiya an yi mana kone-kone, kamar yadda na siya nan ɗaki na kan ko abu ɗaya bin fitar a wurin. Kamar yadda kun kalli ne na gudu nan da yara na. Ko gele ban ɗauka hannuna ba, ni na shijiran yara na koya da nawa, shi ya sa mun gudu kuma muna neman taimako.
To ya koya 'yan sa kai ke kallon halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Malam Muhammad Lawa Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, na kuwa cikin 'yan sa kai da ke tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira, ya mako bayyana halin da ake cikin.
Yadda kake gani a wannan wurin, yara suna cikin masifa, yara suna cikin azaba, haka tsofaffi, haka mata. Wannan abu dai kawai sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma mutane suna cikin azaba.
Ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi, wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdulrashid Abubakar, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa, ya kuwa bayyana halin da ake ciki.
Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na measles, sai muka yi decide muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba. Sai muka rufe makaranta for 2 days. Hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa. Yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane 2000 da wani abu a makaranta.
Garin Gelle da ma wasu ƙauyuka biyar da ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna, an kone gidaje da dukiya baya ga ma dabbobin da aka kashe. Kamar yadda basraken garin Malam Muhammadu Usman Babaye suke faɗi, wadannan lamarin ya shafa yanzu haka mana ma cikin wani mawuyacin hali.
Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah, mu a kasan Gengle muna a cikin wahala, niwa da kuma bamu yanzu inda mu za mu je belle, musamman ma wayanda aka kona gidajensu. Yanzu suna so su koma su duba gida gonakinsu su dan samu dai ko dan wake su sana baya, don wancan kan ya rige ya baci.
Yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan lalubo bakin zaren magance wannan matsala, inda ku aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda.
Lalle wannan kera ne duk abin da zai faru mun san ba za a samu ɗan kwamishina a geji ba. Daga mun Fulani geji sai manoma abu zai same su.
Allah ya sa kiran da kuka yi yau kun zo kun kai mana kun nuna mana dalilin da suka sa in abu ya taso kamar haka ba ku kan so ni gaggawar shiga to mun gode mun amince
kuma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koyi irin waɗannan matakan da ake dauka kai ya hafa da damin ido ko kuma tunda dan iya magana kan ce zama lafiya waya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Malala wannan rahoto dan daro ne daga rahoto na musamman da zamu kawo muku a ƙarshen mako mai zuwa idan Allah ya kanmu. Yanzu agogo nan na ci a ƙarfe 3 dare ne da minti 10:11. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Madalla a ƙarshen makon da ya gabata ne a jihar Bauchi Najeriya matasan jami'ar APC a mazabar dan majalisar dattawa ta Bauchi ta tsakiya suka gudanar da zanga-zanga da suka kira ta Allah wade da sanatan da ke wakiltar su a majalisar dattawa wato sanata Isa Hamma Misau wanda suka ce ya koma jami'ar PDP daga APC to sai dai magoya bayan sanatan su ma sun kare matakin da ya dauka kamar da za ku ji a wannan rahoto na Abdulhab Muhammad.
Matasan sun gudanar da taron gangamin ne a garin Misau, mahaifar dan majalisar dattawa Isa Hamma Misau, ga kuma ƙarin bayani daga bakunan waɗanda suka shirya gangamin da kuma dalilan su na yin hakan.
Ni sunana Kasim Saji, ni ne wanda na shirya wannan gangami kuma ni ne shugaban wannan kungiya da take wannan gangami a yanzu haka. Manufar wannan gangami shine mu ƙara jajjada goyen bayan mu a shugaba Buhari da ci gaba da zaben sa shekara mai zuwa 2019 Allah ya kai mu. Kuma mu nuna bacin ranmu game da abinda sanata Isa Misau wanda yake wakilcin mu yayi bayan mu muka zagaya sako da shi muka nema masa kuri'an jama'a saboda darajar Muhammadu Buhari kuma ya ci amanar mu bai sanar da mu ba ya bar jam'iyyar mu tunda yana da ubangidansa wanda zai zabe shi a Ilori sai ya je su ci gaba mu dai anan mun dau mataki babu mu babu shi mu mun ba ma bukatan dawon sa dan dama ya rikita mana mu jam'iyyar a wannan yankin
sunana dan Sabi Abdul Misau wannan taro ƴaƴan jam'iyyar APC ne musamman ma matasa da suke boci ta tsakiya musamman makarmar hukumar Misau suke nuna goyon bayan su da jinjinan su ga shugaba Buhari da jam'iyyar APC sakamakon dan majalisar wakile sanata dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar mu ya tattara kayansa shi kadai ya koma jam'iyyar PDP ba tare da tuntuban duka mutanen mazabar sa ba muna bayyana ra'ayin mu ne yayi rigadin kansa ne ba tare da mutanen mazabar sa ko rumfan zaben sa ko karamar hukumar sa ko constituency sa ba distinguished senator Isa Hamma kuma dukan mu al'umman mazaban sa daga rumfan zaben sa zuwa karamar hukumar sa da gundumar sa mun zabe shi ne saboda shugaba Buhari tunda yanzu baya tare da jami'ar shugaba Buhari ba ma tare da shi wannan shine ra'ayin mu dalilin da yasa kenan muka yi wannan gangami a yau
sunana Babani Hassan Misau na shiga wannan gangami ne saboda abun da ya mana wanda bamu ji dadin sa ba shi senator mu wanda yake wakiltar mu Isa Hamma ya fita daga jam'iyyar da muka sha masa wahala bai ba mu naira ba bai mana komai ba albarkacin wanda muke kauna Buhari muka zabe shi ba tare da ya tuntubi kowa ba ya fada yace ya koma wata jam'iyya daban wanda PDP mu kuma ba ma PDP shine muka yi gangami na Allah wadai da wannan niyyar tasa
sai dai kuma a ɗaya gefen wani mai goyen bayan senator Isa Hamma Misau yayi fatali da taron gangamin inda yace aikin wasu tsirarun mutane ne
sunana Alhaji Isa Idosa Misau magoyin bayan senator Isa Hamu Misau harka ce ta mutane tsirararru kaga irin mutanen da suka yi wannan zanga-zanga mutane ne waɗanda gaba ɗayan su babu wani ficaccen mutum ɗaya wanda za a ce yau ɗan siyasa ne shi ficaccen ɗan siyasa dukan su yara ne ƙarana wanda ba su wuce mutum 50 suka yi wannan abubuwan ba kuma kai din nan ka gani ka san cewa Isa Hamu yana da goyen baya a nan Misau ba ma nan Misau ba duka san tarar zuwan da sauransu wannan rudu ne suke ta yi kawai da sauransu saboda hasara da bakin ciki kawai
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida Abdulwahab yanzu ga shirin adawo lafiya
matafiya adawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya Baba Yaku Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin da ya gabata, bakonmu Muhammad Ballo, lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da nan tuki a Najeriya, ya dauko mana bayani akan batun inshoran motoci inda ya tabbatar mana da cewa doka ce mutane su yi inshoran ababen hawansu. Haka zalika ka'ida ce a hadawa mutum takardar insurance a cikin takardar abin hawansa kafin ya hauda mota akan hanya ko kuma babur. Akan wannan batun insurance ne nayi masa tambaya kamar haka. To kana gadin anan kuma ana samun abubuwa suna tafiya yadda ya kamata dan saboda idan mutum ka san kana biyan insurance zai iya taimakawa kuma ka kiyaye wasu ka'idoji na hanya.
Eh ban gaske dan kuma ka san insurance abu ne wanda zan ce maka akwai an kila da mutane su yi wani ba abu ne wanda yake kai ne da kanka za ka tuga lokaci na ka abin ke ne
na'am
eh ba wai an ce kan din da su ka kamar tsugurar da mai kamar mu ba mai ka san su ne su ke yana da sai inda suka bi su ke da wai za su ce maka ina in shi wannan mota kawai yawanci wanda suke diskere wannan shura za ka ga mutum ya kula da shi da shi da shi ya yi Sannan biyar da kin nan ya danganta da kuma wuce ta zuwa sai. Hello?
Ina jin ka.
Eh, wa yana ne ku su biya ku mai kuma ya danganta daga kowa da sai zuwa sai. Sannan duk kin da ke da kai inshora, ka kalla daga duk mutum da. Rabe ni kin na gure ni sai. Idan ni da kai wannan. Idan mun go ta fara da mu shi ta kai ni not stringent doka
to da karshe bai zaka ce ma ainihin da farko kama daga direbobi da suke amfani da hanya da ma mutane masu tafiyar kasa da fasinjoji da ake daukar su a motar haya da su ƴan road safety da ƴan sanda da hukumomi gabaki daya wani irin shawara zaka bayar game da harkar biyan dokokin hanya
to shawara ne da kullum na ba da ita cewa cewa ran sai da ne 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 idan ya kamata idan kana tafiya ta hanyar dama idan kana tafiya sai ka mai da kai ka hawo abu shara motocin da suke zuwa haka dai idan suka fuskanta ka ba har kada ka dinga tafiya kana tafiya ka dinga kuma kana tafiya ka dinga ran da mota take tafiya ta bayan ka ba na da yake nan nan ne duk kuma ne ne shi ka da gurbo akwai tayin da hanya kuma da ke wuce idan kana tafiya ba ka da alamu ina kuma hura Allah ya tsaya tsayin da wannan asibiti ne wannan makaranta ce wannan titi ne ya kamata da wani mutane su sami haɗin zuwa ko su ke nan ke ku koyi da suke kan abubuwan ha mota din ko ba su ke yi da suke yi da wannan ne ya kamata a ce su kiyaye su bin tsare su su bin da ka ciya ne sannan har wannan ruwa ba ta da shi sai yi haleluya da ka duk lokacin da za ka nemi ka hawo abu a wannan ka san da jama'a da mun yi kuma yake cewa ne baka da mun hawo wannan cikin to kuma hawo da abu hawo ka hawo cikin shi dan shi kuma da na tsoro wani ya ya kamata shi kuma ka kare kanki wurin tabbatar da cewa wa'annan lokacin da kuma su tare da Ali shi kuma sun tabbatar da Ali shi ne kamata a yi shi ina ba shawara ina Allah ya mutuma da yake da wannan ruwan
wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da lauya Muhammad Bello masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya muna kuma mika dubun godiya gare shi yanzu a madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka baba ya ku makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da lagai da baba Yakubu Makeri yanzu ga sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Jamhuriyar Niger.
Matakin rufe wasu kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar harajin Jamhuriyar Niger ta kaddamar a ƴan makonnin nan saboda rashin biyan haraji ya hana fitowar jaridu da dama a wannan mako. Jaridar Ranketor na cewa yancin aikin jarida na fuskantar barazana a Niger bisa la'akari da yadda wannan mataki ke fayyace alamun amfani da ma'aikatar ta haraji domin rufe kafafan da ke sukar lamirin gwamnati duk kuwa da cewa a shekarar 2011 shugaba Isu ya dauki alƙawarin sakarwa ƴan jarida marar gudanar da aiki ba tare da wata tsangwama ba. Jaridar Le Nouveau Républicain ta maida hankali akan zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako a Mali inda shugaba mai ci Ibrahim Boubacar Keita ke neman wa'adin mulki na biyu abinda jaridar ta ce babban kalubale ne a gaban sa bisa la'akari da wasu tarin matsalolin da kasar ke fuskanta cikin su har da matsalar tsaron da ta hana shirye wannan zabe a wasu yankunan da ke karkashin ikon ƴan bindiga yayin da a jajibirin zaben takaddama ta barke akan sahihancin kundin rajistar zabe saboda haka Le Nouveau Républicain ta kara da cewa ba mamaki Ibeka ya sha kaye amma a jira a ji abin da hukumar zabe za ta sanar. Jaridar Le Vendemain ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa ta ruguza gidaje 2995 a garuruwa da dama na Jamhuriyar Niger lamarin da ya ritsa da mutane sama da 17,000 har ma ya halaka mutane 13 da dabbobi kusan 25,000 sannan ambaliyar ta nutsar da gonakin da fadin su ya haura eka 399. Jaridar na cewa izuwa tsakiyar watan Yuli jihohin Yamai da Dosa ne kawai ba a fuskanci wannan matsala ba to amma hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jinkai OCHA ta gargadi hukumomi akan bukatar daukar wasu matakan takaita walhalin jama'a in ji Levenaman. A wani labarin na daban wanda da shi ne zamu karkare jaridar Lanketor na cewa wasu jiragen dakon kaya kimanin 4 shake da kayan yaki sun sauka a filin jirgin saman Yamai a ci gaba da yakin da Jamhuriyar Niger ta kaddamar da kungiyoyin ta'addanci. Akalla kashi 20 daga cikin 100 na kasafin kudaden kasar ne gwamnatin Niger ke cewa tana kashewa fannin tsaro a ƴan shekarun nan. Sai dai idan aka dubi abin a zahiri za a gane cewa cuwa-cuwa ce kawai ake yi tsakanin wasu manyan sojojin kasar da ƴan siyasar da ake dasawa da su, in ji Lanketor. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana Abun Didi Bunza. Hakikanin gaskiya kai sojojin da Jar Muhammadu Buhari ya yi zamfara ya yi daidai, saboda abin ya yi nisa a ce a tare mutane duk suke babu bacci da makani, babu komai, a tabbata mutane wuta, a kama mutane da rana, a kama mata, a kone gidaje. Saboda haka muna kiran Jar Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Jamhuriya Zamfara da sauran gwamnatoci na kasashen duniya inda aka ta'addanci a doki mataki sosai ga talakawa. Ana maganar demokradiyya, talakawan da su kai ta su yi zaɓe, a hita da rana, a hita da ruwan sama, a yi zaɓe, a ce ko ba a iya kare ƴancin talaka. Sannan muna kira ga waɗanda ke hita jam'iyyar APC, ya kamata talakan ƙasar nan ya gano duk inda bargurbi ya ce mu san shi bai bargurbina. Saboda haka yana da kyau mu yi tsaye mu tsabi shugabanni na gari kowace jam'iyya yake. Mai magana Abun Didi Bunza, lokacin da manja ke Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankure daga nan Katsina Basu, ba tsarurar bakin KTTV. To shugaban ƙasa, kada magana buba ga ladima ta zama gaskiya. Can baya da ka ce baka yin first lady, amma yanzu bayan first lady ta shugaban ƙasa har ta mataimakin shugaban ƙasa ka rantsar da sakatarori nasu, to a dai tsara ana duwo bakin gatari.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika, mai magana Alhaji Musa American Suya ke nan Najeriya. Na je ta tatsuniya da ƙarya da bulan hoci da kilin bibi da sharri, a duk ɗan Najeriya ya san kashin Boko Haram. Sai an kaɗa faɗin Fulani da makiyaya ba su ɗaukar na Boko Haram ko kwata, domin duk wanda ya san yakin Boko Haram ba zai haɗa faɗin Fulani da makiyaya ba. Wannan ƙarya ne, wannan tatsuniya ce.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, sunana Hali Bakori Jega. Mun ji hira da kuma da Shehu Sani ya yi da gidan rediyon tarayya, mun ji daɗi kuma mun yaba, kuma Allah ya zaza malam gwamnatin APC. Kuma muna nan tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya kamar yadda ya bayani, kamar yadda ya bayanin nan, kuma muna son duk wanda aka sa ana iya jawo, wato don Allah a bi shi a lallako shi don ya dawo, domin shugaban ƙasa ya ci gaba da aiki ne na raya ƙasa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa ƙofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar Iran. Trump da ya yi wannan kalamin ne a fadar White House a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da Prime Minister Italia Giuseppe Conte. A nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani. Trump ko ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin sun isa misali akan irin hubbasansa a fagen diplomasiyya, musamman ma a kasashen da ake gani suna gaba da Amurka. A zaben da aka gudanar a kasar Mali, jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zabe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadi. Hakan ko ya biyo bayan harhare da kuma barazanar tashin hankali ne. Mahukunta suka ce a wannan adadi ya kai kashi 3 na daukacin mutanen kasar da wasu jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali. Wuraren da lamarin ya shafa ko suna yankunan da suke tsakiyar kasar ne da kuma arewaci, inda ake fuskantar masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci. Kana jiya Litinin ne 'yan kasar Zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar, wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskar duniya ƙarshen tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda ya kwashe shekaru 38 yana musu mulkin kama karya. Masu ido a zaben cikin birnin Harare, fadar gwamnatin kasar ba su ba da bayanin wani tashin-tashina ba har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zabe da yammaci. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu turawa mahaya keke ranar Lahadi a Tajikistan.
To a gaida kai ladan masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wata tawagar abokan aikinmu za su zo da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin shi ladan Ibrahim Ayawan da Ciyo Bahiro Diudune da kuma Daryl Smith, Mahmud Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.